Jendela. Jendela. Bashka Pernipa.
Muna nan da ku za ku gani wanda ba su yi ba, sai mun tara babur kamar 100 za mu banka masa wuta kone sai inda ake kone yan magunguna.
To ni kira nake da baba babadan a gundi dan Allah dan annabi ka kone a daire sai mu gani inda gaske kake yi. Mu kuma za mu hadi yan jaka Kano mu kai shi kara kotu.
Duk mutumin da ya ga wani da lambar sa to kamar yanda muke kira mai girma indi ya kira lalle lalle ka rike wannan mai babur.
Waɗannan da ma wasu sauran batutuwa na siyasa za su zo muku ne ta cikin shirin hangen dala na wannan lokaci. Masu sauraro assalamu alaikum, Abdulkadir Yusuf Gwarza ke cewa barkanmu da wannan lokaci. Kana kuma sanninmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na hangen dala, shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zamo tarnaki ga ci gaban demokradiyyar kasar nan. Baya da baiwa ƴan siyasa damar tofa albarkacin baki, la'akari da sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Fadar shugaban ƙasa ta fitar da sanarwar da ke nesanta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da hannu wajen gabatar da ƙudurin da ke shirin mayar da tsarin kona wa'adi na mulkin ƙasa izuwa shekaru 6. Ƙudurin da ya sha kai a gaban majalisun ƙasar nan cikin makon jiya. Sanarwar ta bayyana cewa guda daga cikin ƴan majalisar wakilai Mr. John ne ya gabatar da ƙudurin a gaban majalisar, kuma koda majalisar ta amince da wannan ƙuduri ba zai fara aiki ba sai bayan gushewar gwamnati mai ci a shekara ta 2023. A cewar babban mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan al'amuran da suka shafi majalisa, Sanata Babajide Omoworere ya bayyana cewa shugaba Muhammadu Buhari ya sha nana ta rashin buƙatar shi ta ƙara wa'adi koda kwana ɗaya a mulki bayan ƙarewar wa'adinsa. Hasali ma ya sha alwashin kin mara goyen baya ga kowane ɗan siyasa yayin zaben shekara ta 2023. Wannan na zuwa ne lokacin da tsohon mai baiwa shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan shawara kan harkokin tsaro, Malam Samba da Suki yake bayyana cewa baya gaba da kowa, sannan abin da ya auku da shi na tsare shi da aka yi tsawon shekaru 4 daga Allah ne. Samba da Suki yayi wannan jawabin ne a lokacin da yake ganawa da sashin Hausa na muryar Amerika a wannan Laraba. Da Suki ya bayyana cewa ya mika dukkanin al'amuransa ga Allah ne, sannan baya ganin wani ya isa yi masa wani abu idan ba Allah ba. Da aka tambaye shi ko akwai wata kullalliya tsakaninsa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, a bisa cewa da aka yi wai yana daga cikin waɗanda suka kamo shi lokacin da General Ibrahim Badama su baban gida yi masa ku, nan take da Suki ya kada baki ya ce babu abin da zai ce akan hakan, abin da ya faru dai daga Allah ne, kuma shi ne mai iko akan komai. Da aka sake tambaye shi ko zai ci gaba da zuwa kotu domin wanke kansa game da abin da ake tuhumarsa da shi, sai ya ce tabbas zai je domin ya wanke kansa. To sai dai yayin da tsohon mashawarci ga tsohon shugaban ƙasa Samba da Suki ke yin waɗannan kalamai, tuni manazarta irin su Comrade Umar Hamisu Kofar Na'isa da ke zaman shugaban ƙungiyar bunƙasa ilimi da ci gaban demokradiyya da samar da daidaito a zamantakewa, magantuwa kan wannan umarni da gwamnatin tarayya ta bayar na sakin sa.
A wannan gabar zamu fara ganin kamar cewa gwamnatin tarayya ta fara kokarin bin doka, domin ana ganin shi kanshi tsarin demokradiyya an gina shi ne akan turbar bin doka. Wannan shine abin da ya sanya ƙasashen duniya wanda ake gan su ke yankewa demokradiyyar cibiya cewa su zama kamar ƴan sandan duniya, kuma suna zuba ido su ga abin da yake faruwa, wanda maslaha su ce cewa su ga cewa ana bin doka a ƙasashen da suke masu tasowa da suke kwaikwayon demokradiyya da gare su. Batun sakin Sowore da kuma tsohon mai bada shawara akan harkokin tsaro Samba da Suki, tabbas za a iya ganin kamar tasirin kalaman ƙasar America ne. To kuma sai an samu kafasan nan kadangare yake shiga, inda ake ganin kamar ita kanta gwamnatin tarayya tana yin wasu abubuwan da suka saba da ƴancin bil'adama, al'akari da yadda kotuna suka bada bailin shi Samba da Suki. Allah ana maganar bailuka kashi-kashi daban-daban, kashi 9 tun 1 ga watan September na 2015 zuwa watan November na shekarar 2015 to 2016 zuwa 2020, kuma duk cajin da ake mai ana ganin na farko akan mallakar wasu makaman da basu dace ba, da kuma albazazzaranci da kuɗin da ya kai dala biliyan 2.1, sannan kuma da maganar wani cajin da daban shi ma na naira biliyan 32. To duk wannan ana ganin kamar take ko kuma kin bin doka ne, wanda kin bin umarnin kotun da ake ganin kamar bangaren sama yana yi har zaman gwamnatoci na kasa irin gwamnatocin jihohi su ma suna yin kwaikwayo irin abin da gwamnatin tarayya take
yi wato dai komare da yana ga mai sauraro kenan a baya Najeriya kun yarda da cewa ba ta bin doka
to kusan wannan abin da aka yi ya nuna cewa gwamnatin ta bi doka kuma yin hakan ga za a kamar
wato yanzu ta dawo kan turba
eh to wannan kamar kama karya ne ga isa kashi kan tsarin demokradiya cewa kotu ta bada order kuma a kito idan har zaman cewa gwamnati na yin irin wannan abu to za a kai matakin da talakan kasa-kasa shi ma zai iya bujerowa bin doka to kaga za a yi zaman ta ci barkatai kenan wanda hakan ba zai haifar wa da kasar kanta dami idanu ba
comrade Umar Hamisu Kofar na isa shugaban kungiyar nan ta setsa gwamnatin jihar Kano da ta Abdullahi Umar Ganduje a karo na uku a jere ya shiga gaba a matsayin gwanin gwamnonin jam'iyyar APC wajen ayyukan raye kasa tsakanin gwamnonin jam'iyyar da ake da su kungiyar gwamnonin jam'iyyar APC ta sake wani tsari na musamman da zai rika lura yana auna ayyukan ci gaba da jihohi da gwamnonin jam'iyyar suke yi sannan ana baiwa kowace jaha maki daidai da ayyukan raye kasa da ta samar a jihar yayin auna ma'aunin ana lura da ayyukan da suka shafi ilimi da kiwon lafiya sai kuma noma da sufuri da dai sauransu kamar yadda mai magana da yawun gwamnan Abba Anwar ya fitar a yau Laraba tun daga watan Satumba da Oktoba har izuwa watan Nuwamba na wannan shekarar jihar Kano ce kan gaba wajen zama jihar da ta fice yayin ayyukan raye kasa tsakanin gwamnonin jam'iyyar APC da ke mulki da haka kuma mu dawo siyasar wannan jiha domin jin irin wainar da ake toyawa farawa da kalaman Hajiya Baban nan Isa mataimakiyar shugabar mata ta jam'iyyar APC a karamar hukumar Kumbotso wadda ta shigo tana godiya ga gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan sake nada Honorable Mustafa Hamza Buhari ba kwana da yayi inda tace an dora kwariya a gurbinta
dama Mustafa Hamza Buhari ba kwana mutun ne jarumi jajircece ina ka fito aiki ina zaka aiki ina zaka zauna aiki
baki ji wasu a yanke karbar hukumar Kumbotso sun fito suna kokawa cewar wannan makami bai gamsu a bashi a karo na biyu ba
to ai ka san mutum baya rasa abokin hasada kuma Hausa sun ce hasada ga mai rabo taki saboda haka Mustafa Hamza Buhari ba kwana ya dade yana bautawa talakawa na karamar hukumar Kumbotso har ma masu iyayen saboda haka Mustafa Hamza Buhari ba kwana zai bada gudunmawa 2000 ba karamar hukumar Kumbotso kawai ba har jihar Kano gaba dayan Allah ya soya yadda mutane za su ji dadin jagoranci na karamar hukumar Kumbotso da kuma shi mukamin da aka bashi na mai ba gwamna shawara akan harkokin siyasa
amma misali baki gani idan ba samu hadin kai aiki karamar hukumar Kumbotso ba za a ci gaba da tafiya akai kici tunda an ci akwai zabe ma na wasu akwatuna za a canja wannan yin
ai hadin kai an same shi idan ka tambaya an yi taro kwanan nan a gidan gwamnati gaba daya wayanda ake tunanin cewar ba za a samu hadin kai da su ba an samu an zauna da su kuma sun yarda cewa za a yi tafiya kafada da kafada da dukkan alamu in an zo zaben cika gurbi na ainihin Honorable Manir babba dan gunde da izinin Allah ba matsala insha Allah kujera ta zauna ma da gindin
amma misali kina ganin cewa a yanke karamar hukumar Kumbotso ba ku da wata matsala kenan yanzu watakila jam'iyyar APC ta samu hanya dudar na samun nasara
a yanzu dai ba ta da matsala komai ya zama normal an zauna lafiya lau kuma za a ci gaba da zama lafiya lau sai kuma abin da ya kare
Hajiya Baban nan Isa daga yankin karamar hukumar Kumbotso daga yankin karamar hukumar Kumbotso mulleka kungiyar APC Media Forum karkashin shugabancin Habibu Indabawa mai yango-yango wanda ta kai ziyara ga babban sakatare na daya a hukumar Fansho Honorable Maifada Bello Kibiya har ma yayin ziyarar muka jiyo shi yana jawabi ga ƴaƴan wannan kungiya
duk da kasancewar an ce wakilci amma gaskiya na gaba wakilci bane ba saboda ban yi tunanin lokacin da aka kawo min takardar mun yi magana da shi wanda ya kawo min cewa wakilci za a yi a zo ban yi tunanin cewar da zai fi mutum 6 ko 7 ba wanda ga shi mutane wajen 30 da wani abu ko 40 to ne muku barka da zuwa kuma na ji dadin haduwar domin da yawa a rediyo kawai nake jin muryoyinku ana ta hidimar kare manufofin jam'iyya wannan ba karamin al'amari bane muku muna jin dadi mune muku gutiya da wannan hidima da ake ita harka ta jam'iyya ta siyasa kowa da irin gudunmawar da zai bayar wani zai bada gudunmawa ta goyen baya a duk inda yake wani kuma zai daukansa wajen yada manufar jam'iyya ya je nan ya fita can ya shiga can wani ma ya shiga cikin tsarin harkar jam'iyya ya karbi mukami ya rika kula da tsare-tsare na yaduwar jam'iyya da kuma yadda za a fitar da shugabanni kuma ya ci gaba ya sa ana gudanar da mu'amala ta siyasa da wayar da kan mutane a kafafen yaɗa labarai musamman radio da talabijin. Yanzu abun ma ya wuce nan saboda harkar duniya ta dunkule, ana yaɗawa a yanar gizo-gizo wanda duk yake da waya zai ga yadda ake ta fama a Facebook, WhatsApp da sauransu. Ake ta faman kare kaina ta yaɗa manufofi na jam'iyya da na gwamnati. Wannan duk ana yin sa don cigaban rayuwar al'umma ne. Kuma yana da matukar muhimmanci mutane su fahimci gwagwarmayar da ake yi ta rayuwa da harkar ta siyasa. Amma abin da zan yi jan hankali a kansa, bayan na gode muku da abin da ake yi, yadda ake gabatar da abubuwa a rediyo, wani lokacin akwai gyara gaskiya tsakani da Allah. Ba laifi bane ba ka yaɗa manufar jam'iyya ko kaga abin da yake ba daidai ba, ka fito a rediyo ka nuna cewar ba daidai bane ba. Amma kalamai da za ka yi magana da shugaba ta sha bamban da kalaman da za ka yi magana da abokinka ko kaninka ko kuma wanda yake kasa da kai.
Honorable Mai Fada Bello Kibiya, babban sakataren hukumar Fansho a jihar Kano, shi ma dai Aminu Hikima Kibiya, guda daga cikin mambobin kungiyar ta APC Media Forum, ya leko wannan fili bisa yabawa tarbar da aka yi wa wannan kungiya yayin wancan ziyara.
Muna yabawa kwamishina na daya ma'aikatar hukumar Fansho, wato Honorable Mai Fada Bello Kibiya, a bisa amsar irin APC Media Forum da yayi na jihar Kano, wanda aka yi masa ziyara ta musamman domin a ƙara inganta tafiyar gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayinsa na kwamishina na daya a ma'aikatar hukumar Fansho. Baya ga nan a matsayinsa na tsohon wakilin karamar hukumar Kibiya, ya cicciɗo ayyukan alheri da managartan kudurta kudurtace wanda zai taimaki al'umma. Yasa kaga muke yaba masa da jinjinawa bisa karamawa da iwa wannan kungiya ta mu ta APC Media Forum ta jihar Kano. Kuma kaga aikata
magana kake ta karama iya kungiyar ku, ina kuma batun karama yan su kansa al'umma.
Allazi karama al'umma a matsayinsa na wakilin karamar hukumar Kibiya a baya yayi mana azuzuwan karatu, ya zo ya gina mana titina, ya samar mana da famfuna na ruwan sha, ya ba da motoci ga fire service hukumar ƴan sanda hukumar ba, ya zo ya tallafa dan mai kras da dan mai yalo, ya raba injina na markaɗin taliya da
duk a ina yayi waɗannan abubuwa.
Duk a fadin karamar hukumar Kibiya, duk dan karamar hukumar Kibiya ya san tunda ake majalisa karamar hukumar Kibiya ba ta majalisa kamar Honorable Mai Fada ba, domin yanzu a majalisar mun san ma da wakilin. Amma in banda constituency project na Torch Light constituency project, babu abin da aka kawo ko aka taimaki al'umma karamar hukumar Kibiya.
Dama ana fitar da kudaden Torch Light ne a cikin constituency.
A to shi a matsayin wakili, in aka tura ka wakili kai kuduri kai doka ka kuma samar da ribar kafa, amma mu namu babu kuduri babu doka. Ai constituency Torch Light constituency project
area ce Torch Light.
Allahi Torch Light constituency project, kowa ya san Torch Light constituency project, ni kaji abubuwan da
sabo. Ah, me sauraro wata kila bai sani ba, sai ka bada musu.
Wacce ake sabatar dan 35, mu kuwa aikace-aikacen da muka yi ka lissafa, ko ni da nake a matsayin shugaban kungiyar abin ta abai ya bada wannan gudunmuwar ta Torch Light constituency project. Honorable Mai Fada Bello Kibiya ya zama wajibi mu jinjina masa, shine jagoran jam'iyyar APC a karamar hukumar Kibiya, domin aikace-aikacen da yake da kuma yin addu'a a tare da shi wannan matsayin da Allah ya bashi, gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya bashi. Allah ya bashi ikon da zai taimaki umma jihar Kano local government 44, yanzu bai tace a kama ba wai ya karamar hukumar Kibiya ba. Kaga ya zama wajibi mu godiya Honorable Mai Fada Bello Kibiya, kuma ina ƙara godiya ga shugabancin kungiyar APC Media Forum karkashin Habibu Indabawa mai yango-yango.
Aminu Hikima Kibiya kenan, guda daga cikin mambobin kungiyar APC Media Forum. Da haka kuma ku zo mu leka jihar Bauchi, inda gwamnan jihar Sanata Bala Muhammad ya sanya hannu kan kasafin kuɗi na shekara ta 2020 da ya zarce naira biliyan 167, biyo bayan amincewa da kasafin da Majalisar Dokokin Jihar ta yi, inda ya bayar da tabbacin aiwatarwa don raya jihar. Da yake sanya hannu kan kasafin kuɗin, gwamna Bala Muhammad ya bayyana cewa amincewar da kasafin cikin hanzari da majalisar ta yi zai ƙara bashi ƙwarin gwiwa tabbatar da ganin gwamnatinsa ta aiwatar da kasafin kuɗin da bibiyar ayyukan da aka bayar don ciyar da jihar ta Bauchi gaba ta fuskar aiwatar da manyan ayyuka da ayyukan raya ƙasa. Ya ƙara da cewa kasafin kuɗin zai mai da hankali wurin bunƙasa kiwon lafiya, ilimi da harkokin noma da kuma samarwa da matasa ayyukan yi. Gwamnan ya buƙaci majalisar jihar da ta kafa wani kwamiti da za su tabbatar da ganin an aiwatar da kasafin cikin nasara. Daga bisani ya jinjina wa majalisar dokokin jihar bisa hanzarin amincewa da kasafin da aka gabatar musu a ranar 10 ga watan Disamba da muke ciki. Tunda farko da yake miƙa kasafin ga gwamnan, shugaban majalisar dokokin jihar Bauchi Abubakar Suleiman cewa yayi sun yi aiki tukuru wajen bibiyar kasafin har izuwa amincewa da shi cikin hanzari, domin baiwa gwamnati zarafin fara aiwatarwa. Daga jihar Baucin bari mu leka kungiyar Adaidaita Sahu ta Salamun Salamun, wadda ta kai ziyara ga shugaban hukumar Karota Honorable Baffa Babba Dan Agundi. Har ma yayin ziyarar muka jiyo shugaban kungiyar Muhammad Hamza yana kira ga matuka baburan Adaidaita Sahu kan su yi gaggawa zuwa ofishin wannan hukuma su yi register su domin gudun abin da kaje ya zo.
Wannan al'amari idan mutane suka tsaya suka duba za su ga babban al'amari ne wanda tun farko an samu korafe-korafe akan masu gudanar da wannan sana'a. Ana kidnapping, ana kwace, ana robbing. Su kaga wannan mutane wanda suke bata gari masu bata sana'a. Saboda haka aka yi ta korafe-korafe aka sa committee wanda wannan committee ma ya yi bincike ya tabbatar da cewa kaso 30 ko 40 wanda suke gudanar da wannan sana'a ba mutane ne wanda suke sun cancanci ma su sana'ar ba domin bata garin sana'ar ne. Sannan sauran waɗanda suke kokari su rufa kansu asiri domin wannan sana'a su ce da iyalansu da ƴan uwansu to sai zaman tushe to su waɗannan a tsaftace musu sana'ar domin sun yadda sana'a ce. Amma waɗancan bangare wanda su basu gamsu ma sana'a bace suna yin abin da suka ga dama to wannan ba ma goyen baya ma su ci gaba da gudanar da harkar sana'ar da su waje harkar. Sannan muna ƙara kira ga mutanen da suka ki lamba suke tunanin za su je su kofi lambar wani to duk mutumin da aka kama shi ya kofi lambar wani to muna goyen baya duk abin da hukunci ya dace ayi akan wannan mutumin ayi masa kowane ne shi kuma koda ni ne na hawo baburi na kina je ne lamba nazo ina aiki aka zo aka tabbata cewa lamban nan to wani ce na kofa to kuma ina ma ba da shawara akan wannan gabar duk mutumin da ya ga wani da lambar sa to kamar yanda muke kira mai girma NDI ya kira lalle lalle ka rike wannan mai babur ka tabbatar cewa baka bar shi ma ya tafi kare je ya aikata wannan al'amari a zo a kama ka tunda an sha yin irin wannan a baya mutane da yawa sun ji wannan labarinka. Sannan kuma muna ƙara jaddadawa kira ga ainihin masu tuka a daisu na jihar Kano da members din mu da sauran members na kungiyoyi kowanne yayi kokari ya je ya register lalle rashin yin wannan register zai sa ka zo ka fada cikin mutanen da suke bata gari ba su yi wannan register ba. Sannan muna kira kuma ga waɗanda ake ba su shawara cewa su saurara su saurara su saurara kar su je su yi wannan lamba to fa lokaci 31 ga wata idan aka rufe fa an rufe da kai lalle lalle ka zo ka bada gudunmuwarka idan ka yarda sana'a ce kuma kana yin ta ka tabbatar cewa wannan al'amari da ake yi ya fa shafe ka kuma gata ne ake maka idan ka ki to za ta rufe da kai. Saboda haka muna godiya ga Allah subhanahu wataala muna godiya ga gwamnatin jihar Kano da ta shigo cikin al'amuranmu ba ta yarda ta hana din ba yanda ake bukata ta amince ku fito da wani tsari wanda zamu gyara sana'armu al'ummar da muke jagoranta su ci gaba da amfanan wannan harka. Allah ya saka wa gwamnatin jihar Kano da alkhairi.
Kammala jawabin shugaban kungiyar salamun salamu Muhammad Hamza ke da wuya sai shugaban hukumar Karota Honorable Baffa Babba dan Agundi ya fara jawabin sa kamar haka.
Akwai doka sabuwa da za a yi ta wannan gida kamar yanda kuka sani ana gyaran doka kullun ana ganin abubuwa da za a gyara. Daya daga cikin gyaran dokar wannan gida yanzu da lauyoyin mu suke yi shine idan dai ka hawo babur dinka ka hawo kan titin jihar Kano ba baka izini ba aka kama ka to kwace babur din ne kawai ba wani zancen tara kwace babur din ne kawai domin sashi na 15 karamin sashi na sa na dokar wannan gida cewa te duk wani commercial motor vehicle wannan hukuma tana da ikon ta bashi permit yayin sana'arsa kafin kai sana'ar ka sai an baka wannan permit to ma'ana fasara shine kenan in ba a baka permit ba baka da ikon yi kenan. Shi yasa nace da ku wanda yake zaton zai je yi lambar ƙarya irin yanda aka yi ta tayi in yana so ya je yi wannan ruwansa amma ina jan hankalin musamman wanda suke bada baburan na haya faces duk wanda ya bai yaron sa babur ya tabbata ya bi ka'idoji na yin sana'ar amma in aka kama ka baka yi register ba ka hau kan titi za a kwace babur din ne entirely kawai shi shine kawai an saboda akwai mutanen da duk abin da zaka yi ka tara mutane ka ce dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi ba wanda zai ji wannan ai akwai kai ce domin a duniya ma Kano tana daga cikin jihar da ake bin addinin Allah fiye da ko ina to ya kamata a ce mu da muke da wannan tarbiyar za a ce mana dan Allah dan annabi a ce mutum ba zai ji wannan ba ai mutum yana ce maka dan Allah dan annabi kamata ya ce ya gama da kai ko ƙwarar ka zai kai haƙuri kuma kamar yanda muka kauka ji shugabanni sun yi bayanin abubuwan nan babu abinda nace ayi suka zauna suka yi tsare-tsaren su gaba daya an yadda da wannan an yadda yayi eh yayi haka na dauka na je nayi ta kokari kuma muna nan da ku za ku gani wanda ba su yi ba sai mun tara babur kamar 100 zamu banka masa wuta kone su inda ake kone yan magunguna wanda ya ga dama ya registration wanda bai ga dama ba kada ya register
to sai dai fitar waɗannan kalamai na Baffa Babba dan Agundi shugaban hukumar Karota ke da wuya ya fara samun martani daga bakunan yan siyasa kamar yadda muka ji Awwalu Soja Sani mai nage na jam'iyyar PDP yana yi
wata fahimta shi da ni wato kalmar nan da mai girma gwamna yi ta tsiyan nasara abin da nake fahimta ita ce wasu daga cikin jami'an gwamnati suke fasarawa
kai ka koma fashin baki ne
eh to koda ban koma fashin baki ba ka san shi fashin baki yana faruwa ne daidai da ilimi ko tunani dan haka ni kuma a cikin wannan bangare ba zan rasa daya ba
yanzu kenan za iya kiran a wani soja mai fashin baki ba wai dan siyasa ba
a'a dan siyasa ne ni dan jam'iyyar PDP Kwankwasiya amma fashin baki wani bangare ne daga ilimi ko tunani kuma ba za ka ce bana daga layin ba
amma misali me yasa ka danganta waccan kalmar da kuma jami'an gwamnati
wato idan ka kalli abin da Karota take yi wannan shi yake kira tsiyar nasara
me Karotan take
abin da nake so ka gane babba dan Agundi yanzu ya ce zai yi sample zai kona adaidaita sau to ni kira nake da babba dan Agundi dan Allah dan Annabi ka kona adaidaita sau mu gani inda gaske kake yi
amma misali shikenan ba za a hukunta dukkan wanda bai gudu ka ba
barin ga ya maka idan babba ya kona adaidaita sau a Kano mu kuma za mu hadiyan jaha Kano mu kai shi kara kotu domin mun sama mutane abin yi sun samu sana'a babba yana so ga masu da sana'o'in su idan ya kono dajin na mun dawo suka fito ina za su
baka ganin duk wani yunkuri ne na ya za ya inganta sana'ar ita kanta adaidaita sau watakila shi yasa aka fito da wancan doka kuma watakila wancan abun fa da yake yayi ne saboda barazana
ah to idan da gangan yake gare ya fito ya ce wannan magana da nayi da gangan nake ni ba zan kona adaidaita sau ba mu kuma sai mu kira mu ce yan adaidaita sau ku bi doka da oda amma idan da gaske yake zai kona adaidaita sau in ya isa ya kona adaidaita sau
amma me ye laifi madan mutun ya biya haraji ga jahar sa
biyan haraji wajibi ne amma ya kamata a baka abin yi kan a nemi haraji a hannunka
ai ba cewa ya shi ma zai kwace musu abin yi ba cewa zai inganta sana'ar ta su
da shi sai musu mashinan ai in so yake ya karba adaidaita sau ko kuma ya karba haraji kamata yan adaidaita sau nan a ba su tallafi daga gwamnati in an kwan biyu a nemi haraji a hannu
ya fa fada ya ce burin gwamnatin shine ta inganta sana'ar ba wai ta hana sana'ar ba
in dai burin gwamnati inganta sana'a bai kamata dinga barazana za ta kona musu mashinan su ba
awwalu soja sani mai nage dan jam'iyyar PDP mu je ga kungiyar Buhari Ganduje kawai media forum wata ziyara ta kai wa shugaban yan kwangila na jihar Kano Alhaji Auduwa Mai Tangaran har ma muka jiyo sakataren kungiyar Ibrahim dan Adandan yana jawabi kan wannan ziyara
zai girma Alhaji Auduwa Mai Tangaran shugaban yan kwangila kamar yadda shugaba na ya faɗa na Najeriya a samu ya zama hakan insha Allah wata ran za a je ga wannan a matsayina na sakatare na wannan kungiya ko da yake ba cika baki zan yi ba kai ka sani ni ma na sani ba wanda fika sani na sanin ka anan fiye da ni saboda ina tare da kai fiye da shekara 30 na san ka na san kuma na ka ko littafi zan iya rubuta a halayen ka ɗaya daga cikin halayen ka da zan faɗa kai mutum ne mai tsaye da magana na san wannan tintin sannan mutum ne wanda idan kai alƙawari kai mai cikawa ne na san wannan saboda ka ba zan takaita tunda mutum ya samu ma wannan abu da na faɗa kwaya biyu to su suke shugabanci ga kowanne irin shugabanci da mutum zai saboda ka ina maka fatan alheri abubuwan da ka sa ga wannan alheri Allah ya sa a cikin musu Allah ya bada nasara amin suma amin
sai dai yayin da Ibrahim dan Adandan yake yin waɗannan jawabai sai shi ma mai gayya mai aiki shugaban yan kungila na jihar Kano Alhaji Auduwa Mai Tangaran yayi nasa jawabin
ta musamman shi ma ga mai girma zaɓen shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari irin yadda yake tare-tare da ƙasar nan ba ma wanda yake da ido da kwalli ba waɗanda suke ƙasa ba a san ma a ina suke samu kansu ba dan a samu wa ƙasa dama dan nan gaba mu yi ƙoƙarin riƙe kanmu zama da kafofinmu a cikin wannan tarbiyya irin tasa iga cewar mun fi shi kirki ba dan muna godiya ga zaben gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Hadisul Islam ga irin toshe kunne da kawaici filatanci da haƙuri da hankali da tsinkaye ga addinin Allah da sunnan Muhammadu Rasulullahi da yake yi akan bashi da buƙatar a fitina a jihar Kano gatar da Abdullahi Umar Ganduje wallahi in tsukan yi mutu a jihar Kano a mulkin sa ko a jibuci saboda haka cewar na san abubuwa da yawa wanda ni zan ce ibar mun a hannuna ni zan iya maganin abin amma ice ban da haƙuri ba zai bar mun ba saboda kada wani abu wa iganin gaskiya da tije ne da inda yake kuma babban ne da inda yake a jihar Kano akwai babu saboda haka da yawa mutane suka cewa kamar Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai fiye shawara da mutane wasu a Kano ba shawara ba ta sa bace wanda zaka shawara in nuna bukatar kansa to ba wakin tafiyarsa bane wanda zaka shawara in nuna bukatar ƴaƴansa da iyalinsa ba wakin tafiyar Dr. Abdullahi Umar Ganduje Dr. Abdullahi Umar Ganduje dan da iya haifa a cikin sa in ya tabbatar ba zai taka mabarki ya kamata mutane su bai mutu dan sa da yake ciki da ya ba cikin sa wallahi abin taka mabarki ne a gurin sa kuma ya taka mabarki kuma wanda bai san wannan ba itan baya iji ina taka a yansa burki saboda haka cewa wanda zai taka dan uwansa ciki ɗaya burki itaka wa ɗansa burki itaka ɗan uwansa ɗan uwan iyalinsa burki kuma kaga cewa kamar ba su a harkar gwamnatin ma a ce da su ne a ga babu su to mun taba ganin gwamnati da ke taka wannan abubuwan burki ba irin sa
Alhaji Auduwa Mai Tangaran shugaban yan kwangila na jihar Kano
Gendala, Gendala, ba shiga birni ba.
Baki daya da haka ne muka kawo ƙarshen shirin hangen dala na wannan lokaci a madadin abokan aiki Ahmad Rabiu Ja'in da Khadija Rabiu Indabawa dukkanin mu ƙarƙashin jagorancin Muzammil Ibrahim ya kasayi Abdulkadir Yusuf Gwarza nake cewa wassalamu alaikum.